Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan safiya akan mitoci 25-31-60 a jamhuriyar Niger kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 kuma ta gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalol da niya za iya jin mu a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci, ni ne Baba Yakub Makiri tare da Ali Mustapha Sakkwato zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
To wata kotun kasar Misira ta yi watsi da hukuncin kisan da aka yanke wa tsohon shugaban wannan kasa Mohamed Morsi. Sabon shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump da mataimakinsa kuma nanan suna ta kokarin cike guraben mukamai sama da 4,000 a sabon gwamnatin tasu. Yayin da gwamnatin kasar Saliyo kuma ta fito da dalilin da yasa ta kara kudin man fetur.
To bayan wannan ma za ku ji cewa ɗan kungiyar Boko Haram sun sake kashe wani kwamandan sojojin Najeriya a jiya a wani kwantan bauna.
Boko Haram ɗin da suke wannan barna yanzu Boko Haram ne waɗanda suke cikin jami'an tsaro.
Sai kuma a jihar wato Nasarawar Najeriya kenan, inda mutanen jihar suka ci gaba da nuna sha'awar su ga zaman lafiya a yau rana da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don karfafa mutane hakuri da juna.
Ba zan yadda in yi amfani da addini ko da kabilanci a wannan jiha ba.
To ko bayan wannan kuma akwai shirinmu na demokradiyya da Sahabo Aliyu Imam zai gabatar muku, amma duk sai kun ji labaran duniya.
To jama'a barkanku da asuba. Wata kotu a kasar Masar ta yi watsi da hukuncin kisan da aka yanke wa tsohon shugaban kasar Muhammad Morsi. Ta kuma ba da umarnin ajiye a sake mishi wata sabuwar shari'a a kan zargin da ake mishi na cewa yana da hannu cikin boran da fursunoni suka yi a shekarar 2011, abin da ya tilasta wa shugaban wannan ƙasa na lokacin Hosni Mubarak ya sauka daga kan karagar mulki. Sannan kuma a cikin hukuncin da ta zarta ajiye din, ita kotun ta ce su ma wasu mutane biyar da ake ƙara tare da tsohon shugaba Morsi din su ma ajiye a sake musu shari'a sabuwa. A shekarar 2012 ne dai Muhammad Morsi ya yi abin tarihin zama shugaban ƙasar Misira na farko da aka taɓa zaɓen shi ta hanyar demokuraɗiyya. To amma ko shekara ɗaya bai cika ba a kan karagar mulkin nashi aka sauke shi bayan da aka yi ta shirya tarukan zanga-zanga. Ana zarginsa da cewa yana neman yi babakere a harkar mulkin Masar, gashi kuma ya kasa ya tare kuma da tattalin arzikin ƙasar. Babban kwamandan sojan ƙasar Misira na wancan lokaci Abdul Fattah al-Sisi shi ne jagoranci wannan gangamin yi wa Morsi ɗin bore. Kafin shi kan sai ya zo ya ɗare kan karagar mulki. Sai dai duk da wannan hukuncin na jiya na da aka ci a jiya a sake mishi shari'a, Morsi zai ci gaba da zama a gidan wakafi.
A jiya ne sabon shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump da mataimakinsa Mike Pence suka yi wani zaman tattaunawa a birnin New York don ci gaba da tsara yadda za su cike guraben manyan mukamai na gwamnatin tasu. Shugabannin biyu suna buƙatar su cike gurabu sama da 4,000 na mukaman ma'aikatan gwamnatin tasu daban-daban kafin ranar 20 ga watan Janairun shekara mai zuwa, a lokacin da za su ɗauki rantsuwar kama aiki. Abinda Trump da mataimakinsa suka fi ba fifiko a yanzu dai shi ne naɗa shugabannin ma'aikatan harkokin waje da na tsaro da Attorney General da kuma hukumar tsaro ta cikin gida ta ƙasar. Dukkan waɗannan mukaman da ana kallon su a matsayin alamomin da za su nuna wa duniya irin kamun ludayin sabuwar gwamnatin da kuma wato alƙibla da za ta ɗauka wajen yaƙi da aƙidar ta'addanci. Wasu daga cikin muƙarraban Trump suna ganin cewa yana yiwuwa a naɗa tsohon magajin garin New York wato Rudy Giuliani a matsayin sabon sakataren harkokin wajen Amurka. Ko da yake bai taɓa riƙe wannan mukami ko kuma wata mukami mai alaƙa da diplomasiya ba.
To muna ba ku labaran nan daga Washington a sashen Hausa na muryar Amurka. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce rundunar tsaron Turai ta NATO fa ƙungiya ce mai tarin amfani da tasiri. Obama, wanda yake kokarin kwantar da hankalin kasashen Turai da ke damuwa bayan da aka zaɓi Donald Trump a matsayin sabon shugaban ita Amurka ɗin, yana kalamu ne a birnin Athens na ƙasar Girka, ɗaya daga cikin ƙasashen da shi Obama yake ziyarta a balaguransa na ƙarshe da yake yanzu haka ƙasashen duniya daban-daban. Bayan kalaman da aka ji suna fitowa daga bakin shi Donald Trump din da kuma wasu gwamnatocin Amurka na can baya cike da tashi Obama din ne, yasa shi Obama ya fita waje kasashen duniya musamman yana jaddadawa kasashen Turai bukatar dada saka kudade munkudai a cikin ayyukan tsaro. Tun bayan da aka ce Trump ne ya lashe zaben Amurka da shugabannin Turai da dama suke ta jira a zo a ba su ƙarin haske na yadda aka dosa daga yanzu nan.
Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta soma rarraba kayan masarufi na ceton rayukan mutane sama da 6,000 wanda ke cikin mawuyacin hali a jihar Tekun Yei a ƙasar Sudan ta Kudu. Sai dai kuma waɗanda ake son rabawa kayan agaji sun ce a yayin da suke godiya da marhabi da taimakon sun fi son a taimaka a maida su wato a ƙauyukansu kenan don su koma su girbe kayan amfani da ke cikin gonakinsu. Hukumar ta 'yan gudun hijira ta ce mutane fiye da 10,000 ne suka rutsa wato gidajensu a sanadiyar tashin hankali da ya barke tsakanin sojan gwamnati da magoya bayan tsohon mataimakin shugaban ƙasar Riek Machar. Halin da irin waɗannan 'yan gudun hijira ke ciki ya ƙara tsananta ne saboda an hana wa ƙungiyoyi da ma'aikatan ba da agaji isa ko kuma su iya kutsawa kenan zuwa cikin yankuna da ake rikici a cikinsu.
To, gwamnatin ƙasar Saliyu kuma ta soma fitowa tana kare ƙudurin da ta ɗauka na ƙara kuɗin farashin man fetur da gas da kananzir da dai sauran mayuka a cikin ƙasar a makon jiya. A ƙarƙashin sabon farashin da ta fito da shi, yanzu an yi ƙarin farashin galan guda na man fetur ya tashi daga santi 67 ko misalin naira 26 zuwa dala 1 da santi 68 ko misalin naira 67 da santi da kwabai 20. Abdullahi Bereti, kakakin shugaban Saliyu Ernest Bai Kuruma, ya ce dole ce ta sa gwamnatin ƙasar nan ta janye tallafin da take bayarwa man fetur ɗin domin a cikin gibin da aka samu a sanadin bala'in cutar Ebola da ta auka a ƙasar kwanakin baya, wacce ya ce ta shafa harkokin ziyarce-ziyarce da yawon shakatawa masu samarwa ƙasar kuɗaɗen shiga. Sannan kuma a sanarwar da ta bada a makon jiya kan matakan tsuke bakin aljihun nata da kuma neman hanyoyin samun ƙarin kuɗaɗen shiga. Gwamnatin ta Saliyu ta ce har ila yau ta haramta wa ma'aikatan tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje in dai ba dole tafiyar ta zama ba. Sannan kuma gwamnatin ta ja burki ga duk wasu manyan ayyukan da ake samun kuɗaɗen gudanar da su a cikin wannan ƙasa.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a jiya mayakan kungiyar Boko Haram suka sake kashe wani wato kwamandan sojan Najeriya. Wakilinmu a Abuja Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani.
Ko a safiyar jiya ma sai da wani kwamandan bataliya ta 114 na sojin tankin yaƙi Laftanar Kanar Biyu Umar ya rasa ransa yayin da motar da suke ciki ta taka nakiya da 'yan Boko Haram suka binne. Ko da ke bai samu rauni ba, Laftanar Kanar Biyu Umar ya fito don asasa irin barnar da nakiyar ta musu yayin da mayakan na Boko Haram da suka labe kusa suka bude musu wuta nan take kuma rai yayi halinsa. Ƙarin wasu sojin da suke tare da shi kuma suka samu rauni. Kanar Aminu Isa Kwantagora, tsohon gwamnan mulkin soja na jihar Kano, masanin tsaro ne.
Akwai matsala kenan. Yakin Sunkuru yana da wahala yanzu an hana su kama gari su. So yanzu kawai irin harin da za su kai ma sojoji ke bin. Na san soja sun take note irin wannan za su iya maganin wannan.
Ƙwararre kan sha'anin tsaro Dr. Bawa Abdullahi Wase ya nemi rundunar sojan Najeriya ta kaddamar da bincike akan sojojinta da ke yaƙi a shiyar na arewa maso gabas.
Boko Haram ɗin da suke wannan ɓarna yanzu, Boko Haram ne waɗanda suke cikin jami'an tsaro. Waɗanda dama can na faɗa yanzu kuma zan sake nanatawa idan ba takaɗe da rairaya aka yi ba. To suna nan. To waɗannan su ne za su yi ta ɓarna. Abin da ya kamata a yi na farin farko a yanzu shi ne a yi tantaɗe da rairaya kusan duka sojojin da suke gurin a kwashe a canza su da waɗansu nan. In ko ba haka aka yi ba, ba fata nake yi ba, to ba a gama jin ɓarna ba, ba a gama yin kuka ba, ba a kuma cimma komai ba.
Wannan kisa na Lieutenant Colonel Biyu Umar na zuwa ne mako ɗaya bayan wani kwantambona da aka yi kuma ya halaka zakakurin kwamandan sojin mayakan tankin nan Laftanar Kanar Abu Ali wanda duk Najeriya ta yi jimaminsa. Kuma wannan babban abin bakin ciki ne a cewar Dr. Abubakar Mu'azu na Jami'ar Maiduguri.
Bayan kokarin da sojojin Najeriya suka yi a yau ana musu kwantan gona ana kashe musu manyan komandoji wannan babban abin bakin ciki ne don saboda idan mutum har ya kai kanin lasoja ya kai mutumin da zai rike bataliyon yau aka ce an kashe shi babban asara ne ke kasa wataƙila a cikin sojojin akwai waɗanda suke ba da bayanan bai kamata su bayar kuma dole ne su tashi haikan su yi bincike su gano munafukan da suke cikin sunan.
Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja ya yi gargaɗin cewar har yanzu fa Boko Haram na nan da ƙarfinta.
Wannan kungiya farin tana da ƙarfi da ikirari da sojojin Najeriya suke cewa sun bi ƙarfin su kuma tarihin ya ta'addanci da man ya nuna cewa wannan yaki din ya kusan karewa ya fi kamarka. Har yanzu wannan kungiya tana nan koda ƙarfinta ya ragu za ta iya kai hare-hare kuma za ta iya yin barna ƙwarar gaske.
Kokarin jin ta bakin hedkwatar sojin Najeriya da ke nan Abuja bai nasara ba. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Muhammad a Rasulillahi bago nisa ya Allah Allah ka taimaki soja ko gidansu ko dadali ko a bakin daga ko gidansu ko gunyaji. Kun ji gangan soja, soja babbaku na gode kai babbaku iyalan gwamna, na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birgiman hanka ka kowa ga bakinku zai gafaroku. Don hankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi, a ban ruwa a koma yaƙi, gobe za ni bakin bandun wajen da ba a ce mutu Allah sosai su bindige ka su barka. Masu cin mutum hanna man ai har ƙashin shi sai sun taune, Allah ba maza kuma sa'a. Yan samari manyan soja, mai malari babban soja, Allah ji kan maza sun haɗi.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Yau ranar 16 ga watan Nuwamba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don ƙarfafawa al'umman duniya yi haƙuri da juna. Wakiliyarmu Zainab Babaji ita je jihar Nasarawa, jihar da ta sha fama da rigingimun ƙabilanci, kuma ta shirya mana rahoto akan haka.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana ranar 16 ga watan Nuwamban kowace shekara a matsayin ranar haƙuri da juna. Manufar ranar ita ce al'ummomi su inganta zamantakewarsu da abokan zamansu, musamman a wuraren da aka samu tashin-tashina tsakanin ƙabilu da addinai daban-daban. Na leƙa jihar Nasarawa, inda a lokutan baya aka samu saɓani tsakanin ƙabilu daban-daban a jihar. Honorable Usman Ofo, shugaban al'ummar ƙabilar Egon ne a jihar ta Nasarawa.
A matsayina na president, mun nuna da Fulani da ake na same shi a gabanin Nasarawa state. Particularly sarakuna kuma dole suna kusa da al'umma, mun zo na mun tattauna kuma ayyata an samu zaman lafiya, kuma haka ne muna tare tun daga wannan lokaci ne mu sake samu wani rigingimu ba.
Sunana Alhaji Muhammad Husaini, chairman nan yace Allah na jihar Nasarawa. Duka mun samu zaman lafiya a jihar Nasarawa, ba wani tashi hankali yanzu tsakanin mu da al'ummomi wanda muke makwabtaka da su. To a wannan rana zai kara mana kuzari mu shugabanni mu gaya ma al'ummanmu a yi buki, ko mu kima mu organizing buki wanda za mu yi kare-ere na zaman lafiyar da aka samu a jihar Nasarawa.
Na kuma tattauna da masu ruwa da tsaki a jihar don jin irin shawarwarin da suke da su al'ummar jihar. Na fara da jin ta bakin tsohon gwamnan jihar Nasarawa, Sanata Abdullahi Adamu.
Kullum tanajin mu kokarin shine a samu ƙarin haɗin kai, ƙara danƙon zumunci tsakanin ƴaƴanmu. Wannan jihar lalace, ba mu da kabila da kabilu kusan 30 har da ƴan kai. Akwai abin da ke gadon su aka yi, kuma burinmu shine a ga cewa an samu gyara da ya kamata. An samu sani kamata ya kamata, an samu zumunci yadda ya kamata, kuma an samu ƙauna wanda yake kowa na ganin cewa shi dan uwan kowa ne.
Sanata Walid Jibrin na ɗaya daga cikin masu faɗa a jihar ta Nasarawa.
Duk wani abu wanda zai kawo ci gaba a jihar Nasarawa, to ni ina ciki. Ba zan yadda in yi amfani da addini ko da kabilanci a wannan jiha ba. Nakan cire hullana na siyasa, yanzu domin mu haɗa kai. Siyasa nake kira ga dukkan mu 'yan siyasa, idan muka zo sha'ani irin wannan mu mance da bambance-bambancen mu. Kowa idan ya gama ya koma yana siyasansa, amma idan muka zo haɗin kai na cigaban al'ummanmu gabaki ɗaya, ya kamata mu yi amfani da wannan dama don mu ga jihar ta ci gaba sosai.
Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya jaddada batun zaman lafiya don samun ci gaba a jihar.
Rigingimu da aka samu baya, Allah ya fidda mu cikin wannan matsala, inda mutane sun fahimta cewa ci gaba da samun amfanin jiha ya tallaka ne wurin zaman lafiya. Yanzu muna samun kyakkyawan zaman lafiya tsakaninmu, duk da bambance-bambancen addini da kabila da sauran abubuwa, don mun dauki kanmu mutane guda ne masu aqida daya, masu kuma makoma daya.
A ranar ta hakuri da juna, ana bukatar al'umma su mutunta yancin da kowa ke da shi, musamman a matsayin sa na dan adam. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya, jihar Nasarawa, Najeriya.
Shine cigaban Najeriya.
Madalla a gaida Malama Zainab. Wannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka, Washington DC. Yanzu kuma karfe 12:16 kenan na dare a nan Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba, demokradiya a yau.
Demokradiya a yau. Cikin shirin ya akai ne, Donald Trump ya lashe zaben Amurka yayin da masu fada a ji na kasar baki daya ba sa tare da shi. Abin da zamu duba kenan cikin shirin a yau. Masu assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Na tabbata akwai waɗanda har yau din nan ba su farfado daga ko ba su yi da murmurewa ba daga kaduwar da suka yi sakamakon zaben nan na Amurka. Ba fata su Madam Hillary ba, ko tsakanin manema labarai akwai waɗanda wannan lamari yake ci gaba da basu mamaki. Domin ko shi Donald Trump da wasu mukarrabansa ba su yi tsammanin nasara ba. Saboda haka na tambaye Shehu Yusuf Kura, shin me ya faru ne duk da bincike da hasashe da suka nuna Hillary ce za ta samu nasara, sannan abu ya juya?
Kamar inda marigayi Adamu Dan Muraya ne yake faɗa, ita shari'a sabanin hankali ce. To haka ma siyasa, kamar mace ce mai ciki ba san abin da Allah zai kawo shi duniya ba sai ya kawo shi duniya. A zahiri kamar yadda ka faɗa, kusan kullum ina cewa in ba wata kudura ta Ubangiji ba Hillary Clinton ce za ta ci zaɓe, to akwai abin da Allah ya ɓoye wanda bai nuna mutane ba. Amma duka ƙididdigan yawan jama'a da aka bincika da ra'ayoyinsu, kuma a nan ƙasar akwai mizani da ake dubawa na cin zaɓe da faɗuwarsa. Misali, Hillary Clinton ta kashe kuɗi wajen tallace-tallace da zaburar da mutane da tara masu bayar da yin aikin sa kai din nan, wato volunteers. Dukkanin abin da ta kashe ya ninka abin da Donald Trump ya kashe, da kashe kusan akalla in ya kashe dala ɗaya ita ta kashe dala biyar. Saboda an kashe kuɗi, an tara zaratan masu yakin neman zaɓe, an yi duk abin da ya kamata a yi, an yi talla, an zaga, an yi komai. To amma kuma daga ƙarshe ga inda sakamakon ya faru. Abin da yake faruwa shi ne, ni abin da ne da kuma abin da akasarin mutane suka yi da shi ne, wannan wasiƙan nan da shugaban FBI ya gabatar kwana 11 kafin zaɓe ta yi mata mummunar illa. Domin ita ce ta sa mafi yawan masu ra'ayi na tsaka-tsaki, waɗanda za su iya zaɓen Republican kuma za su iya zaɓen Democrat. To yawancinsu saboda wannan wasiƙa suka yanke shawarar cewa ba za su fita ma su yi zaɓen ba. Wannan ya rage musu ƙarfin gwiwa da karsashin fita su yi zaɓe. Ko kuma in sun fita ɗin suka gwammace su zaɓi Donald Trump, domin shi ba shi da wani rigima ta shari'a a kansa. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma, in ka duba zaɓen a yi, jihohin da ke hannun jam'iyyar Democrat aka yi asarar su, da Wisconsin da Pennsylvania da Michigan. To waɗannan jihohi kuma su ne ake kira Rust Belt. wato Midwestern states ne waɗanda suke fama da matsanancin jabayan tattalin arziki. Mutanen su Turawa ne, shekarun su sun haura 40 zuwa 45 zuwa 50, ba su da wani aikin yi kuma ba za ka iya koya musu wata sana'a yanzu su yi ba. Su ne suka rudu da dadin bakin ɗaya ɗan takarar, suna ganin daga zarar ya ci an rantsar da shi zai dawo da masana'antun su na mulmula karfe ne, masana'antun su na yin kaza da kaza da kaza, to waɗannan sun fita gaba ɗayan su waɗanda da ba sa fita. Saboda haka a matsayin mu na musulmi, in mun ce Allah ne ya kawo, to kuma dole ka lura da irin waɗannan abubuwan.
Wani abu da ya zo da ban mamaki shine yadda aka yi mutumin da ba ɗan siyasa ba ya fito ya kada ƴan siyasa waɗanda aka san gogaggun ƴan siyasa ne, kai kusan ma da ya fito ai dariya ake masa ana gani ba inda zai, saboda haka duk abin da yake faɗa ba ma wanda ya damu da shi. To amma sai gashi ya kada gogaggun ƴan siyasa, fitattun ƴan siyasa, sanannun ƴan siyasa na Amurka.
To wannan shine abin da ake cewa ana zaton wuta a makera sai aka ganta a masaka. Wato wannan shine sha'awa da tsari da kyawun tsarin mulkin Amurka, saboda shi a nan ƙasar sahabu kamar yadda ka sani, ƴan siyasa ba su da ubangida, ba sa tunanin cewa sai na dogara da wani ne sannan zan iya samun wani abu. A nan ƙasar mutane ne suke zaɓar wanda suke so, ba a murɗiya, ba a tursasawa, ba a danniya. Yanzu kamar yadda ka faɗa, shi Donald Trump lokacin da suka fito takara su 17 ne. A ciki akwai gwamnoni gogaggu, zaratan gwamnoni guda biyar, akwai Jeb Bush, akwai John Kasich, akwai gwamnan jihar New Jersey, akwai gwamnan jihar Wisconsin din, akwai gwamnan jihar Arkansas, dukkanin su ko dai sun taba gwamna ko suna kan yin gwamna. Akwai ƴan majalisar dattijai, akwai gogaggun sanannun masana waɗanda suke sun tsaya zaɓe sun ci, amma ba wanda iba Donald Trump, ko da ma izo kowa ɗauka yake na ƙarshe zai yi, ai za a ƙare masa gudu ne, ai bai fi sati uku sati hudu ya daina ba. Amma tun da mutane suna son sa, shi suke fita su dangula ƙuri'a, kaga da ƙyar da jibin goshi kusan kowa sai da ika da shi, ya kai da ƴan majalisar dattijai, ya kai da gwamnoni masu ci da tsofaffi, ya kai da gogaggun ƴan siyasa da suka taɓa yin takara. Saboda haka ra'ayin mutane ya kamata su gane a nan Amurka, wanda mutane suke so suka yadda da ra'ayinsa da aƙidarsa, to ba a hana shi, ba a dankwafe shi. Kuma ka duba abin da yau Hillary Clinton din, duk wanda yake tunani a ƙasar nan bai taɓa zaton zai ci zaɓen nan ba. Amma kamar yadda aka ce, yawan mutane shine kasuwa, daga ƙarshe shine yazo ya samu nasara, tunda a nan ƙasar ba a siyasar ubangida, kowa ta su tafi sheshi, kowa iya ruwa fidda kai, ba wanda yake tunanin wani ne zai sa ni in zaɓi wani, kowa tunaninsa zai zaɓi wanda yake so.
To shehu, ya aka yi ne Hillary ke da mafiya yawan ƙuri'u amma kuma Donald Trump ne ya ci zaɓe?
Wato mutane su koma baya a shekara ta 2000 ma haka aka yi tsakanin George W. Bush da Al Gore. Da aka zo aka kada ƙuri'a, in ka zira ba yawan ƙuri'a da Al Gore ya samu ta haura ta George Bush da kusan 500,000, amma daga ƙarshe aka zo George Bush ne ya zama shugaban ƙasa. A yanzu ma haka Hillary ta fi Donald Trump samun yawan ƙuri'u, amma a nan ƙasar akwai wani abu da ake gani wanda zan iya kwatanta shi kamar da majalisar shura, ma'ana majalisa ce ta mahankalta da ake zaɓa daga kowace jiha, su suke zama su zaɓi shugaban ƙasa. To yawan ƙuri'ar da ka samu, domin akwai ƙuri'u 538 a wannan majalisi, saboda haka sai ka samu ƙuri'a aƙalla 270 ko da 71 sannan ka zama ɗan takara. To kowace jiha tana da yawan ƙuri'unta, jihar da tafi kowace yawa ita ce California. Jihohin da suke ƙanana waɗanda suke da ƙuri'u guda hurhudu su ne su Wyoming, su Delaware, su Vermont da sauransu. To komai yawan ƙuri'ar da ka samu, ko ka samu ƙuri'a miliyan 100, idan baka ci yawan jihohin da suke da yawan masu zaɓar shugaban ƙasa ba, ba za ka zama shugaban ƙasa ba.
To shin shehu,
wannan ba murɗiya ba ne, ba maguɗi ba ne. Su Amurkawa tun asalin ba sa so su miƙa al'amari akan rukunin mutane ɗaya. In ka ce sai mai yawan mutane ne zai zama shugaban ƙasa, to ka gani akwai lokacin da mai yawan mutanen ba shi ya dace ba. In kuma ka ce yawan jihohi, to nan ne za ka samu jihohi kowa ina gasa, ina rige-rigen ganin cewa yana daga cikin waɗanda suka zaɓi wannan ɗan takara, ta yadda in ya zama shugaban ƙasa zai kula da buƙatunsu.
To shehu, ba ka ganin cewa nan akwai saɓanin kalmar demokuraɗiyya? Saboda mu a yadda muka sani yawan ƙuri'a ke zaɓen mutum, amma gashi aka wayi gari Amurka ke tinƙawon harkar demokuraɗiyya, amma kuma wasu suna kallon wannan cewa da wani abu haka.
A ba wani abu, wato ai ita demokradiya shine, wato inda demokradiya take da matsala shine idan babu zaunannun rubutattun kokin da kowa ya sani. Kowa kafin Donald Trump ya shiga zaben nan ya san ba yawan ƙuri'a ce take ba da shugabanci ba, yawan ƙuri'an masu zaben shugaban ƙasa ne. Ita ma Hillary ta san da haka, jam'iyyar Democrat sun yarda da haka, sun san da haka shekara 200 da wani abu suna gwada tsarin nan, haka jam'iyyar Republican. So haka ba wani rufa-rufa. Kuma wannan abun, wato hikimar da ke cikin wannan sahabu shine kowace jiha tana da muhimmanci. Kowace jiha, yanzu ka dauki jihar New Hampshire, ƙuri'ar ta guda 6, amma babu wanda bai je jihar New Hampshire ba domin ya samu waɗannan ƙuri'u guda 6. Idan ka ce sai jihohi masu yawan ƙuri'a za ka je, waɗannan ƙananan masu ƙuri'a 3, 4, 5, 6 in suka haɗa ƙarfi, sai ka ga sun ba manyan mamaki. Saboda haka abinda ba a so, yanzu misali zan baka a Najeriya, ba wai don muna nan can Najeriya ba, za a ce za a yi zaben delegate, amma baka ma san su waye delegate din ba ma. Baka ma san wani tsari aka bi aka zaɓi delegate din ba, baka san wani tsari aka bi su waye delegate din ba. A nan kuwa kafin ka shiga ka san komai, kuma mutanen nan da za ka tsaya su zama 'yan majalisar zaben shugaban ƙasa, mutanen ka ne, 'ya'yan jam'iyyarka ne, kai za ka tsayar da na kowace jiha. Idan kai ka ci jihar, to naka ne suka zama wakilan zaben shugaban ƙasa a wannan jiha. Idan Hillary ce ta ci wannan jiha, mutanen Hillary ne 'yan majalisar zaben shugaban ƙasa na wannan jiha. Saboda haka ba wani maguɗi.
Masu haro da haka, Allah ya kamu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan, sai kuma mako mai zuwa da yaddasa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Shehu Yusuf Kura da Chubahiro Dodone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in yi sallama da ku, mu zama lafiya.
To madalla a gaida Malam Sahabu da bakunsa. To yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To baba, wata kotun ƙasar Misar dai ta yi watsi da hukuncin kisan da aka yanke wa tsohon shugaban wannan ƙasa Muhammad Morsi, ta kuma ba da umarnin a je a sake mishi wata shari'a sabuwa a kan zargin da ake mashi na cewa yana da hannu a cikin boran da fursunoni suka yi a shekarar 2011, abin da ya tilasta wa shugaban wancan lokacin Hosni Mubarak shi ma ya sauka daga kankaragar mulki. Sannan kuma a cikin hukuncin da ta yanke a jiya ɗin, kotun ta ce su ma wasu mutane biyar da ake ƙara tare da shi Morsi ɗin a jiya a sake musu shari'a sabuwa. A shekarar 2012 dai Morsi ya yi abin tarihin zama shugaban ƙasar Masar na farko da aka zaɓe shi ta hanyar demokuraɗiyya, to amma ko shekara guda bai yi ba a kankaragar mulkin aka sauke shi a dalilin tarukan zanga-zangar da aka yi ana ta zargensa cewa yana neman yaba bakira a harkar mulkin ƙasar. Babban kwamandan sojan ƙasar Misir a wancan lokaci Abdul Fattah el-Sisi shi ne jagoranci wannan gangamin na yau Morsi bore kafin shi kansa ya zo ɗare kankaragar mulki. A jiya, sabon shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump da mataimakinsa Mike Pence sun yi wani zaman tattaunawa a birnin New York domin ci gaba da tsara yadda za su cika guraben manyan mukamin gwamnatin tasu sabuwa. Shugabannin nan biyu suna buƙatar su cike gurabu sama da 4,000 na mukamman ma'aikatan gwamnatin tasu daban-daban kafin ranar 20 ga watan Janairun sabon shekara mai zuwa, lokacin da za su ɗauki rantsuwar kama aiki. Abinda Trump da mataimakin nasu suka fi bayan fifiko yanzu dai ba kamar naɗa shugabannin ma'aikatu irinsu na harkokin waje da tsaro da na shari'a da kuma hukumar tsaro ta cikin gida. Dukkan mukamman ana kallonsa a matsayin alamomin da za su nuna duna irin kamun ludin ita sabuwar gwamnatin ta Trump, da kuma musamman alƙiblar da za ta ɗauka wajen yaƙi da aƙidar ta'addanci. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce rundunar tsaron Turai ta NATO fa ƙungiya ce da take da tarin amfani da kuma tasiri. Shugaba Obama, wanda ke ƙoƙarin kwantar da hankalin ƙasashen Turai da ke cikin damuwa tun bayan da suka ji an zaɓi Donald Trump sabon shugaban Amurka, yana wannan magana ne a birnin Athens na ƙasar Girka, ɗaya daga cikin ƙasashen da yake ziyara a balaguronsa na ƙarshe a matsayin shugaban Amurka, wanda yake zaka ƙasashen duniya daban-daban.
To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci, sai kuma an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, 7 agogon Ghana, za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin labarai, rahotanni da sauran shirye-shirye. Kazalika za mu karanto wasu saƙonninku. Amma kafin mu yi sallama da ku, sai wannan ta'aziyya daga mai martaba Sarkin Zangon Kumasi, wanda ke ziyara a nan Amurka. Sultan Umar Faruk yana miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalai na tsohon Sarkin Musulmi wato Alhaji Ibrahim da su kike nan da iyalansa baki daya da al'ummar Najeriya a madadin al'umman Ghana ko musulmin Ghana yake mika wannan ta'aziyar. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ali Mustapha Sakkwato da ainihin mai bamu umurni Solomon Abu da kuma ainihin injiniyanmu Charles Babaya kuma kirki sallama a huta lafiya.